الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي سادوا أديدي وانا اللوكة تين أجدن وانا تلبيش مع البركة نا سنة تيفي دو منتي غبا دو وانا شرين نامو نا تربية ريارة مسولينتي وانا شيني درسي نا الشرين بعد اي أتكين جيران جيان درسو كان دا موكا غباتر إن شاء الله A yau ƴan uwa idan ba a manta ba ci gaba ne da bayanin da muka dauko na bayanin at-tarbiya al-jinsiyya ma'ana tarbiya ta jinsi ma'ana tarbiyar da ta shahi al-aura da tarbiyar da ta shahi sha'awa da abin da ya kama da haka mun ga nasihohi ko kuma hanyoyi da yawa da musulunci ya karantar da mu don bi ga kare wannan tarbiyar da me yake da suna bayar da ita yanda ya dace za mu ci gaba a cikin bayanin hayoyin da musulunci ya bi wajen koyar da tarbiyya aljinsiyya abu na gaba shine ta'limul abna'il balighina ghaddul basar shine yaro lokacin da ya balaga ko kuma kamin ya balaga yana da kyau a koya mishi kame ganin sa kada ya kasance yaro duk inda ya samu zai sa ganin sa kada ya kasance yarinya duk wanda ta gani za ta kalla za ta kura ma namiji ido tana kallon shi ko namiji yaro ya kura ma mace ido yana kallanta duka wannan baya daga cikin dabi'a ta musulmi domin sakin idanu a duk inda suka so su a sanya su yana iya jawo fitina mai girma domin malamai suke cewa an-nazaru baridu zina shi kallo shine rezo wanda yake kaftan zina ma'ana shi yake kai ga fadawa a cikin zina shine Ahmad Shauki yake bayanin yanda kamin zina ta faru yake cewa fa nazarun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u yace kamin ayi zina sai an samu abuwa guda hudu na farkon shine kallo ce zaka fara kallo ta birge sai ka gaida ta ku yi magana ai alƙawali sannan sai a hadu ai abin da bai dace ba ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Ali nasiha a lokacin yana sau da yake cewa ya Ali la tutbi'in nazaratan nazara fa inma laka al-ula wa laysat laka al-akhira ya kai Ali kada ka bi kallo akan kallo na farko shine naka to wanda ya wuce na farko na biyu da na uku to duka wannan kaso ne ma'ana a cikin kwatsam kana waiwai kana kallo sai ka kai wata mace a cikin wata siffa mai kyau siffa ta tsiraici kaga wannan kallon na farko da kai baka yi shi da gangan ba kallahin wannan amma da ka komo kuma ka koma to wannan na biyun da na ukun da kai dukkan su zaka samu zunubin wannan domin kai shi ne a cikin ganganci umunne ne daga Allah madaukakin sarki ke cewa ya wa kullil mu'minina yaquddu min absarihim wa yahfazu furujahum kace ma mu'minai su rintse ganin su suke yayi farjin su kenan in sun rintse ganin su wannan zai taimaka musu a wajen kiyaye farjin su ذلك أسكى لهم وأن شيء تتركك أغريسو كما أغبى سيتي وكل المؤمنات كتيما هكا سوما ماتا يغضن من أبصارهن سو رنسي غنينسو ويحفظن فروجهن سكاري فرجنسو تكون غوانن سينو نتوا ألا مدوكا جنساركي دنيا سنحسرين كلو دنيا سنحسرين غني شيء سيؤمو رشيمو دموكي أيوانن غني نامو كدمو سنياسا أين دا بيداتي با ɗaya daga cikin magabata wata ran ya zamna a majalisi ya sarda kansa a inda yake babu inda ya waiwaya in ba a cikin wannan majalisin ba abin da yake da aka tashi sai wasu ke cewa malam mun ga tun lokacin da ka zamna kan ka wuri guda yake baka waiwaya ko ina ba yace su wannan idanun Allah ya yi su ne don wani aiki a duk lokacin da aka sanya su ba a wannan aikin ba to za a samu laihi ma'ana wannan idanun Allah ya ba mu su ne don su taimaka muna a wajen binsa a wajen bauta izuwa gare sa kenan kallo yana da hatsari yaro a koya masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan a furuce kuma sannan a aikace. A furuce sune wannan hadisan, a aikace shine wata ran akwai ɗaya daga cikin sahabbai matasa samari da ake ce ma Fadl bin Abbas yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga wata mata ta zo tana tambaya, ita ma ayar budurwa haka mai kyau a lokacin batbat sai da liqabi, tana wa manzo Allah tambaya, sai ga sai Fadl ya leko yana kallanta, ita ma tana kallon shi. Manzo Allah na ganin wannan sai ya sanya hannunsa ya tura huskar Fadl a bangare guda ya nuna mishi da ya bar kallanta. Kun ga sai wannan ya nuna cewa yana daga cikin tarbiyya mu koya ma yara nisantar kallon mata, haka su ma maza mata mu koya musu nisantar kallon maza, domin wannan hanya ce wadda take iya buɗe fitina, take iya kai su a fadawa a cikin zinace-zinace. Na gaba shine adamu taharrubi min as'ilatil abna'il jinsiyya. Akwai wata al'ada da muka saba shine yaro idan yayi tambaya a bisa kan abin da ya shahi al'aura, sai ka gani iyaye suna kwara shi, kai bari tambaya akan wani, ko kuma a nuna, ko kuma a yi dariya, ko kuma a ce kada ya sake irin wannan tambayar. Wannan kuskure ne. Malaman tarbiyya sun koyar da mu yaro idan yayi tambaya akan abin da ya shahi al'aura, abin da ya shahi jinsi, yana da kyau a bashi amsa. Idan abun ba mai kyau bane, in aka bashi amsa sai a ce to sai dai irin wannan ba a son yawan tambayar. Sai kaji ko misali yaro yace ya ga ruwa kaza suna hito masa kaza, kada a ce kai wannan, a'a sai a gaya masa ruwa kazan nan kaza ne, ga abin da yasa kuma suke hito ma mutum, in sun hito ma mutum ga yanda ya kamata yi. Wannan shine kenan. Na gaba shine ta'limuhum ma'ana al-ihtilam wal mani wal madhi wa ma yujib. Koya ma yara kenan, yara kamin su balaga ko suna gab da balaga ko kuma da sun balaga, ayi kokarin sanar da su ma'anan maholki, domin a lokacin ne yaro zai fara maholki na saduwa. To kenan a rika gaya mishi idan mutun ya maholki ruwa suka hito ga abin da za a yi, ruwan da suka hito su ake ce ma kaza, a gaya ma yaro ma'anan mani me yake sawa idan mutun mani ya hito masa, ya mani yake, ya mazi yake. Ga wannan duka abubuwa ne wanda suke hito ma yara lokacin da suka balaga. To rishin sanin wannan zai iya sa su a cikin a cikin wata damuwa, ko ya sa su a wajen kauce ma hanya. Kina a koya musu mani ruwa kaza ne, ruwa horare ne, masu kabri wanda suke hitowa da ƙarhi, suna hitowa mutum lokacin da yi babbar sha'awa ta maholki, ko kuma ta saduwa, ko kuma ta wasa da al'aurarsa. Idan suka hitowa mutum, to dole sai ya yi wanka, sannan ya yi sallah, sannan ya wasu ibadu da suka ta'allaka da arwalla. Mazi kuma ruwa ne masu kaman hutsari, amma suna da yabki, suna hitowa mutum ma lokacin da bai sani ba, suna hitowa mutum lokacin da ya yi tunani, ko lokacin da ya sha'awa, ko kuma lokacin da ya ga wata mace. To irin wannan in sun hito maka, zaka wanke wandanka, sannan kai arwalla, kai sallah. Ma'ana shi wannan kenan baya ci da sami, baya ci da sayin wanka. Kina sai a koya ma yara wa'innan al'amuran. Kina wannan kuma idan ku iyaye ba ku iya wannan, ku sa yaranku a makaranta ta 'yan samari wadda za a iya koya musu irin wa'innan abubuwan, don saboda ibadunsu su je a yanda ya kamata. Na gaba shine ta'limul banati ahkamul hayd. Koya ma mata su kuma hukumce-hukumcen jinin haila, a nuna musu wannan jinin da yake hitowa ba wani tashin hankali bane, ba yana nuna kina da wata babbar cuta bane, a'a wannan al'ada ce kowace mace da kika gani tana yi, kuma kowace mace tana da lokacin da take yi. Idan jinin ya hoto miki lokacin da ya hoto miki, zaki bar ibada, ba zaki yi sallah ba, ba zaki yi azumi ba, ba zaki dauki alqur'ani kamili ba, sai kin kare. Idan kika kare, zaki wanka. Kina sai a koya musu hukumce-hukumcen jinin haila da kuma jinin istihada. San jini ne wanda kusan suna kama da juna, wanda suna shigan mamata a cikin juna, wanda hukumce-hukumcen jinin haila da istihada abu ne wanda yake bukatar dogon la'akari, wanda yana bukatar a sa yara makaranta don su san wannan insha Allah, don saboda kada su shiga a cikin rikici na ibada da abin da ya kama da haka. Na gaba shine Allah yutrakul aulad wahdahum fi fataratin tawila. Kada a bar yara su kadai a lokaci mai tsawo. Mafi yawanci bincike ya nuna cewa mafi yawancin yaran da suke tashi da al'ada ta istimna'i, ma'ana wasa da al'aura har mani ya huto, tsakanin maza da mata dukkan su mafi yawancin su yara ne wanda suke yawan kadaici. Zaka gani ana barin su kadai a cikin daki, yasa bai dace ba yaro a ce shi kadai cikin daki baya da abokin kwana, a'a kada a bar yaro shi kadai a cikin daki na kwana. Wannan hanya ce wadda shedan zai rika zakuwa yana zayyana masa yin wasa da al'aurarsa, ko kuma mace ita ma a ce ta zauna ita kadai a cikin daki, a'a ya zamanto tana da aboki abike da take kwana a tare da ita, ko kuma ya zamanto yana da abokin da yake kwana a tare da shi. Iyaka dai kowa a ce da shin hida shi, in ta kama shin hida guda kada su lullube a cikin meke da suna dara guda. Na karshe shine ta'alimu ta'alimul abana'i alla yakhla'u malabisahum amama ahad, ko ya ma yara tun suna kanana kumiyar zama tumbur, nuna musu da zama babu meke suna babu kaya aibi ne. Zaka ga iyaye wanda suke masu tarbiya suna tarbiyantar da yaran su akan haka, da yaro ya hudda wando su a ce mishi kai baka kumiya, tun yaro yana karami sai tashi da mi, sai tashi da jin nauyin ya banye al'aura shiga wani. Zaka ga wani yaro babu ruwan shi zai iya hito da riga, babu riga zai iya hito babu wando, dan shekara kusan 10 yaro fa amma bai da kumiya, dan me yasa? Dan iyayen nashi basu koya mishi ba. Kenan ku za ku koya ma yara kumiya ta mi, kumiya ta meke da suna ta rishin ɗebe kaya a inda bai dace ba, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akan cewa ka kula da al'aurarka in ba ga matarka ba, in ba ga matarka ba, in kuma wadda take baiwa ce kenan, in ba ga meke da suna baiwarka ba, in mace ce ki kula da al'aurarki kada ki bayyana ma kowa ita, in ba ga wa ba, in ba ga mijinki ba wanda yake shine kadai yake halatta ya ganki ya ga al'aurarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar da mu, haka kuma dabi'a ta annabawa suke. Misali an rawaito annabi Musa alaihi salatu wassalam sananin kumiyarsa da yanda yake kula da al'aurarsa, in ya sa kaya gaba ɗayan jikinsa ya rike rihuwa in ba tayin hannunsa ba. Manzo Allah ma an rawaito mafi yawancin hannayen rigarsa, hannayen rigansa dogaye ne, suna kawo bakin mi bakin meke suna tayin hannu. An rawaito daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Usman tsananin kumiyarsa ya kasance da Ibnu Abbas, su hatta aban daki, hatta aban daki ba sa hidda miki da suna tufafi, hatta aban daki in za su wanka sai ya kasance akwai dan wando dan karami wanda suke wanka da shi. Wannan duka kumiya ne, wanda kuma wannan kumiya ce wadda ake so, kumiya ce Mahmuda, kumiya ce wadda ana son ta. An rawaito a Muwatta Imam Malik wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku shi kumiyar mala'ikun da suke tare da ku a daman ku da hagumukin ku, su ne mala'iku wanda ba sa rabuwa da ku sai a halaye guda biyu, lokacin da kuke jima'i da kuma lokacin da kuka keɓanta a banɗaki, ma'ana lokacin da kuka yi zindirki. Nan kun ga sai ya nuna cewa lokacin da mutum yake a cikin wannan yanayin mala'iku suna majimi, suna jin nauyinsa, suna jin kumiyarsa, kenan suna cutuwa da shi. Sai kenan mutunan kirki a koda yaushe yayi tumbur, kokarin yake a koda yaushe dai ya rihi al'aurarsa, domin wannan shine kamala, wannan shine menene, wannan shine kumiya. To wannan shine kenan a takaice bayanin abin da ya shahi at-tarbiya al-jinsiyya, tarbiya wadda ta shahi al'aura, wadda ta shahi sha'awa, da abin da ya kama da haka. Sai mu zo nau'in tarbiya na gaba, shine at-tarbiya al-jinsiyya. At-tarbiya al-jismiyya, ma'ana tarbiya ta gangar jiki. Tarbiya ta gangar jiki ita ma tana ɗaya daga cikin ɓangarurka mafi muhimmanci, da kamar yanda maluman ilmin nafsu ke cewa mutum ya haɗa abubuwa guda biyu ne, al-jismu war-ruhu, ya haɗa jiki da kuma ruhi. Idan aka haɗa su gabaɗe su ake cewa an-nafs. To jiki shine gangar jiki, kamar yanda ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi ata'abta jismaka fi ma fihi khusranu aqbil 'ala ar-ruhi fastakmil fada'ilaha fa anta bir-ruhi la bil-jasadi insanu. Yana hada ni ga iyayen da suke kula da gangar jikin ƴaƴansu suna manta ruhin su, yake cewa me yasa kake ba kanka wahala akan abun da ƙarshen ta shine zai lalace zamanto ƙasa shine jiki, duk lokacin da ka mutu aka sa ka a kabari gangar jikin nan zata zamanto ƙasa, zata zamanto turbaya, amma ruhin ka fa shine za a ji da shi a rataye, imma aljanna ko kuma imma a wuta. Kenan sai nuna cewa dan adam ya kumshi wannan bangaren guda biyu, to sai dai mun san da cewa ita tarbiya ta musulunci tarbiya ce wadda ta siffantu min khasa'isi hashmuliya daga cikin abin da take banta da shi ita ta game kowanne wuri tarbiyar musulunci bata kula da wani wuri ba ta bar wani wuri a kowanne bangare na dan adam tarbiya ta kula da shi to shine ku ga at-tarbiya al-jismiya kahin mu kai ga mafi muhimmanci ita ce tarbiya ar-ruhiyya kin at-tarbiya ta gangar jikin yaro ita ma abun kulawa ce wanda musulunci ya koyar da mu ita tun kahin a aihi yaro musulunci ya koyar da matar da take dauke da ciki a kula da ciyar da ita har sai ta aihu wa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna ku ciyar da su har sai sun aihi cikin da suke dauke da shi ana ku ciyar da su abincin da zai taimaka musu a wajen yaran da yake a cikin cikin su ya samu garkuwar jiki abinda mai ciki take cina yana tasiri sosai a wajen ginuwar jikin dan da yake a cikin cikinta kenan kun ga shi yasa musulunci ya kula tun kamin a yaro ana da cikin shi a kula da cin abinci musamman mai gina jiki wanda zai taimaka ma yaron na gaba shine irda'ahu rida'atan tabi'iyya limuddatin tasilu ila amaini bayan a aihi yaro har yanzu musulunci bai kare da kula da gangar jikinsa ba sai umunni da mi da yi umunni da a kula da shayar da shi nono na dabi'a tsantsarsa har zuwa shekara nawa har zuwa shekara biyu liman arada an yutimma rida'a ga wanda ya so ya cika shayarwa da mun gani a baya bayani wanda muka yi bayanai masu yawa na bisa kan fa'idar shayar da yaro meke da suna nono tsantsa musamman a watannin nan na farko kamar yadda likitoci suka gayi muka ce wannan bai ci karo da addini ba insha Allah kenan shayar da yaro nono na uwa nono na dabi'a yana taimakawa sosai a wajen gina gangar jikin yaro kuma wannan shine abin da musulunci ayo umunni da shi na gaba shine al-khitan shi ma kun gani yanka da za a ma yaro ita ma kula ce da mi kula ce da gangar jikin sa na gaba shine istikhdami siwak daga cikin kula da gangar jiki shine musulunci ya umurce mu da mi da kurkure baki lokacin da kake goge baki me kake gogewa haƙoranka kake gogewa kenan sai nuna cewa musulunci ya kula da wannan bangaren na tsafta wanda ita kuma tsafta musulunci ya bata wuri na musamman a cikin mi a cikin musulunci inda ya zuwa athar an-nazafatu min al-iman tsafta tana daga cikin mi tana daga cikin imani shi yasa abubuwa da yawa na addini zaka ga an koyar da mu yin tsafta zaka sallah sai kai arwallah alal akalla kenan musulmi zai wanke gabobin jikinsa so nawa ga ini so biyar ga ini to kun gani wannan sai nuna musulunci ya damu da mi da gangar jiki ta inda yake bata kulawa ke bata kulawa kulawa ta musamman kenan dan haka yaro shi ma yana da kyau tun yana karami a koya masa kurkure bakin sa wanda wannan zai kula masa da wannan gabar tasa ta baki da kuma tsaftar sa na gaba shine mumarasatur riyada musulunci ba kauyen addini bane musulunci ya koyar da motsa jiki wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kansa yana motsa jiki yana sa sahabbai suna motsa jiki yana sa suna tsirarroniya haka kuma shi da kanshi yana yi da shi da iyalinsa kenan wannan sai nuna cewa motsa jikin da manzo Allah ya umurni ya koyar da mu duka dan menene dan saboda kula da wannan gangar jikin ce wanda take aina ɗaya daga cikin yanki na rayuwar dan adam na gaba shine ghaslul yadaini qabla at-ta'ami wa ba'dahu koyar da mu da musulunci yayi wanke hannaye kamin cin abinci da bayan sa wannan shi ma duka nau'i ne na tarbiyya ta gangar jiki domin lokacin da ka ci abinci ya kasance hannun da ka sa a cikin abincin yana da dauda yana da kazantar da ke a wannan hannun takan iya ta shiga a cikin jikinka ta sababa maka wasu ciwace kuma shi yasa yana da kyau a koyar da yaro kamin ya ci abinci ya wanke hannunsa dan saboda kari lahiyarsa na gaba shine al-ilaju min al-amrat daga cikin kulat da musulunci ya ba gangar jiki shine neman magani yasa yazo a hadisi manzo Allah suke cewa inna Allah ta'ala anzala ad-da'a wad-dawa lalle Allah ya sabkar da ciwo da magani waja'ala likulli da'in dawa ya sanya ma kowanne ciwo magani fatadawa dan haka ku yi magani kun ga umurni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku nemi magani kina sai nuna an kula da wannan gangar jikin da haka lokacin da yaro baya da lahiya sai a nemi masa magani, wannan ɗaya daga cikin haƙƙinsa, ɗaya daga cikin ɓangare na meke da suna na kula da gangar jikinsa. Na gaba shi ne alwiqayatu min al-amrat, shi ne meke da suna riga-kahi daga cututtuka. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum bit-ta'un bi ardin, idan kuka ji alluba a wata ƙasa fala tadkhulu, haka da ku shige ta. Wa idza waqa'a bi ardin, idan ya abku da wata a wata ƙasa, wa antum biha alhalikuna, a wannan ƙasar fala tadkhuruju minha, to kada ku hita daga gare ta. Wannan hadisin ta hanyar sani aka samu maganin wannan allubar da ta yadu a shekarun baya da suka wuce ta corona, imma a ce gaskiya ce. To babu hanyar da aka bi wajen yaƙi da wannan cutar in ba da wannan hadisin ba. Idan kuna a gari alloba ta zo, to ku zamna, kada ku hita dan kada ku je da ita a wani gari. Sannan wanda suke a waje kada su shigo dan mi, dan saboda kada su doka. Kenan an takaita abun ga wanda ta riga ta shaha, kenan ammi an dakile karuwar yaduwar ta. To wannan shine babban rigakafi na duk wata cuta. Ma'ana kamar anan musulunci yana nuna muna ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kada ku shiha hannunku a cikin halaka. Ma'ana abin da ka san in ka ci zai iya sababa maka cuta, kenan musulunci kamar ya ce maka kada kai me, kada kai wannan. Wannan kenan daga kahi ne ya koya maka na ka kula da me, ka kula da gangar jikinka. Kenan ma'ana anan shine yara ƴaƴanmu dukkanin abin da zai kai ga kare su daga wata cuta, to yana da kyau mu yi kokarin me yake da suna aiwatar musu da wannan. Misali kwana a gidan saburo yana karewa daga cutar mi, daga cutar cizon saburo. Misali lokacin sanyi a sai musu kayan sanyi su liƙe jikinsu, kunga zai kare su daga mi da kamuwa da irin cuta ta majina da abin da ya kama da haka. Duk abin da yake rigakafi ne da kyau mu yi kokari mu yi sabon musulunci mai ke da suna ya koyar da mu rigakafi. Malamai suke cewa alwiqayatu khairun min al-ilaj, a Hausance rigakafi yahi magani. Wannan yan uwa kenan kaɗan daga cikin ɓangarorin da musulunci ya koyar da mu na kula da lahiya ta gangar jiki. Sai nuna cewa musulunci bai bar gangar jiki ba, ashe likitanci shi ma wani ɓangare ne daga cikin mi, daga cikin wannan addinin namu. Inda idan kuka lura a tarihin musulunci za ku samu akwai likitoci da yawa wanda suke musulmai ne, wanda ta hanyar su aka samu maganunuka da yawa, ta hanyar su aka binciko wasu cututtuka da yawa, wanda hatta a wannan zamanin musulmai suna taka rawar a zo a gani a ɓangaren abin da ya shahi haraka ta likitanci. Na biyu shine ƴar uwar wannan shine at-tarbiya ar-ruhiyya, tarbiya ta ruhi. Mun ga ta gangar jiki, yanzu ta ruhi, wanda wannan ita ce mafi mahimmanci. Domin ruhi kamar yadda muka ce shine mutum mai kira suna ba gangar jiki ba. To kenan wannan yana da kyau a ce mun yi kokarin bin abubuwan da za su iya tarbiyantar da wannan ruhin namu, ko mu ce ruhi na ƴaƴanmu. To hanyoyin da za mu bi wajen tarbiyantar da ruhi hanyoyi ne kamar haka. Na farko istishhabi tifli ila masjid wa ta'widihi as-salah, kenan rakiyar yaro zuwa masallaci da koya masa sallah. A takaice shine kulla ma yaro alaka da masallaci. Kulla alakar yaro da masallaci tana taimaka sosai a wajen gyaruwar ruhinsa. Idan yaro ya lazimci zuwa masallaci, to wallahi rabon shedan a tare da shi kadan ne. Kuma su iyayen da suka sashi a wannan hanyar, in Allah ya so, za su ga canji. Duk yaron da yake zuwa masallaci na da wani abu, shine duk lokacin da ka kara alakarka ta kara karuwa da shi, to zaka ga imanin ka yana kara karuwa. Shi yasa idan muka gani a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zanu sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli, wasu mutane guda bakwai da Allah zai lullube a cikin inuwarsa, sai yasa daga ciki wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da wani mutum wanda zuciyarsa take rataye da masallaci. Kinan kulla ma yaro alaka da masallaci za ta taimaka sosai a wajen tarbiyarsa, domin imaninsa zai rika karuwa yana jin maganar Allah madaukakin sarki. Shi kuma ruhi a duk lokacin da yake jin maganar Allah madaukakin sarki zai sanyaya. Na gaba shine ta'widihi tilawatul qur'ani wa hifzihi, saba ma yaro karatun alqur'ani da haddace sa, saba ma yaro karatun alqur'ani da kokarin a sa yaro ya haddace sa, wannan shi ma yana gyara ruhi sosai. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, da ambaton Allah ne zukata suke natsuwa. Duk yaron da yake makarantar alqur'ani yana karatun alqur'ani yana tunanin sa yana haddasa, to in Allah ya so zai samu natsuwa matukar an bi hanyar da ta dace a wajen koyar da shi wannan karatun alqur'ani, ba wai an makare batun mai ke da suna a wajen hanya ko kuma an kauce ma hanyar da ta dace wajen koyar da yaro. Kinan kara alqur'ani yana kaman wani lamuni ne ga wanda yake karatun sa na cewa zai shiryar da shi a hanyar da ta dace. Na gaba shine ta'widuhu at-tasadduq 'ala al-fuqara'i min masrufihi, koya ma yaro yin sadaka ga talakawa da kudin aljihunsa. Yawan sadaka shi ma yana taimaka a wajen tsarkake ruhi, domin asali duk wanda ya saba yin sadaka duk in yi sadakan nan zai ji dadi a cikin ruhinsa. To wannan dadin da yake ji lokacin da ya sadaka, to yana taimaka masa a wajen gyara masa ruhinsa ya ƙara sawa ya kasance mai ke da suna mutunan kirki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sadaqatu burhanun, ita sadaka hujja ce wadda take nuna imanin mutum. Kinan yaro akoya mishi tun yana dan karami da yin sadaka, an dawo daga masallaci ga ƴan bara sai a bashi kudi a ce amshi je ka saka ka ba wancan mai sadaka, yana koyo tun daga nan. Ya yi rago kudin kari, yake ce a ka rago kudin kari ko, to je kai sadaka da su, sai ya je ya fara. To wannan duka zai taimaka masa ya tashi da meke da suna da wannan dabi'a ta yin sadaka, wanda duk wanda yake yin ta zai samu tsarkakar meke da suna tsarkakar ruhi, domin duk wanda yake sadaka to hushin Allah yana karanta akan sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi, ta sadaka ta boye tana meke da suna tana kashe hushin Allah madaukakin sarki. Na gaba talqinuhu hubbul jannati wa bughdin nar, koya ma yaro son aljanna da kyamar huta. Yaro tun yana karimi a koya mishi son aljanna, yaro tun yana karimi a koya mishi tsoron wuta, a koya mishi kyamar wuta. Wannan shi zai sa har tashin sa wannan yayi tasiri sosai a cikin ruhinsa, yayi tasiri sosai a cikin mi a cikin mai ke da suna addinin sa. Kana kaza sallah ana yin ta ne dan mi, dan a shiga aljanna. Ba a yin ƙarya dan mi, dan saboda wuta. Ba a yin zalunci dan mi, dan saboda wuta. Ba a yin kaza dan mi, dan saboda wuta. Ana yin kaza dan mi, dan saboda a samu aljanna. Kina yaro ya tashi tun yana karami da shaukin aljanna, kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna sanya ma ƴaƴansu wannan tun suna ƙanana. Na gaba tadribihi ala siyami ramadan bit tadarruj, kina koya ma yaro yin azumi na ramadan tun yana karami. Koya ma yaro yin azumi tun yana karami yana taimakawa a wajen yaron ya tashi da sharumta, domin duk yaron da yake zama da yunwa awa 14 tabbas wannan zai sa ya koyi juriya, ya koyi haƙuri. Irin su ne zaka gani sun je a wajen mai ke da suna aikin soja, misali kaga sun jure. Nawa ne daga cikin samari zaka gani wanda za su je a wajen aikin sojin su tserike, wuya ta yi wuya, yunwa ta yi yunwa, dan me busa saba ba da ibada tun suna ƙanana. Kinan yaran da suka tashi da wannan za su tashi da juriya, bayan kuma imanin da wannan azumi yake ƙara musu, bayan gyara musu ruhi da mai ke suna da wannan yake yi. Shi yasa za ku gani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke ma yaran su tun suna ƙanana, tun ba su da cikakken wayo za su sa su yin azumi. Idan suka yi kuka sai su dauko kayan wasa su aza musu, su dauke musu hankali har su tashi da mai ke suna da wannan dabi'ar ta mi, da wannan dabi'ar ta yin azumi. Na gaba shine zikru qisas salaf, daga cikin abin da yake gyara ruhin yara shine a duka ba su labarin magabata, ba su labarin magabata, labarin annabawa, labarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman labarin kanana daga cikin su ko kuma wani abu da suke suna kanana. Yana daga cikin misalin da ake badawa, misali ana ba yara labari na sahabbai in sahatil qissa, akwai Al-Hasan da Hussein wataran suna tahi a bakin masallaci, sun dawo suna ƴan ƙanana irin ƴan shekara 7 hakan ga, sai suka haɗu da wani tsoho a bakin masallaci ina arwalla. Sai suka lura da cewa wannan tsohon fa bai yi arwalla ba, sai suka yi toya za su shukuya ma wannan tsohon arwalla, sai suka fara dubara. Sai suka yi kwam, sai suka hada baki akan cewa za su zo su saya ya nuna musu, ya yi musu hukunci. Suka zo suka ce, baba mun gardama ce muke yi ni da dan uwana, muna so ku diba mana ni da shi wa yi arwalla. Hassan ya doka yayi arwalla tsaf, ya kammala babu kuskure ko guda. Husaini shi ma ya doka yayi irin ta wancan. Suka ce, baba ku diba mana wani ne hiyawa. Sai ce, diyana dukkan ku kun iya, ni dai ne ma ban iya ba, ai yanzu da kuka yi ma har na iya, gani sun yi hikima. Sai suka ce, kai baka yi arwalla ba, ka inda ake gane. To suka hikimar da suka yi, ya sa wannan lattizon ya yi amfani da wannan mai da suna wa'azin da suka masa a fakaice a cikin hikima. To kun gani wannan sai ya koya ma yara, ashe idan kaga babba ya kuskure, ba gatsam zaka zo ka gaya mishi ba, ko kuma mai da suna ka kware sa ko abin da ya kama da haka, hikima zaka sa a ciki. Na gaba shine ana iya ba su misalin Mu'adh da Mu'awwas. Mu'adh da Mu'awwas dane daga cikin yaran Madina samari ɗan ƙanana wanda ba su wuce shekara 10 ba, ba su kai shekara 20 ba, su je shekara 18 ba. An je da su a wajen yaƙi, ana a cikin gumurzu, sai suka haɗu da Abdurrahman bin Auf. Suka ce masa, man huwa Abu Jahal, ku gaya mana, nuna mana wane ne Abu Jahal. Sai ce, ina ku ina shi? Ka ce, mun shi an ce yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ku haka ne? Duk wanda ya san tarihi sira ya san Abu Jahal na ɗaya daga cikin wanda suka kuntata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da sanya mawaka suna waka ta batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su ne manzon Allah na da'awa, suna rosawa suna cewa makaryaci ne, irin su ne masu dauko kayoyi suna azawa a kohohin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne masu taimakawa masu juta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne masu azabtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya zo a tarihin Abu Jahal akan cewa ya shahara a Madina mai kira suna daga cikin wanda ake tsoro, akwai Abu Jahal, akwai Umar, akwai Hamza. To Abu Jahal ya shahara duk wanda ya ji labarin an ce ya masoyanta shi Abu Jahal kin ɗaya cikin biyu ne. In ya kasance mai kuɗi ne, mai arziki ne, babban mutum ne, sai ya zo ya yi mishi barazana, ya ce masa, ba dai ka bi Muhammadu ba, to za mu karya arzikinka, za mu toshe maka duk wata hanya da kake samu, sai ka komo akan hanyar iyayenmu. Ya yi mishi barazana ya tahi. In kuma wanda ya musulunta ba komai ba ne, ba masu daga cikin manyan mutane ba ne, sai ya zo ya bibbige sa, ya kakkabare sa, ya ce, ba dai ka ce za ka yi Muhammadu ba, to duk in na gaba da kai sai na yi maka kaza, kuma sai mun maka kaza, sai mun baka kashi, sai mun maka kaza, sai a ba su tsoro. To haka yake yi. To lokacin da Umar ya rasu, lokacin da Umar ya musulunta, sai Abu Jahal ya zo, Umar da ya musulunta ya yi tunani, farko a cikin garin Makka wane ne ya yi kowa kurmato, wane ne wanda da ya ji labari to in ya yaɗa shi kowa sai ya jiya. Sai ya tuna da wani wanda na ɗan manta sunan shi Ibn Jamil ne sunan shi ko aka, sai ya zo gaya masa, yana zakuwa yana gaya masa da cewa ya musulunta. Mutumin nan yana hawa katan dutse yana, ya ma ku saurara, ai Umar ya musulunta. Sai ya ce, sai ya tuna a cikin na biyu, wane ne ya kowa kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muhallu shahid. Sai ya tuna cewa Abu Jahal ya yi kowa kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya je kwankwasa gidan Abu Jahal, yana kwankwasawa ya ce, wane ne? Ya ce, Umar ne. Ya ce, a'a madalla, Muhammadu ya mutu ko? Ka zo min da labarin Muhammadu ya mutu? Ya ce mishi, a'a, na zo maka da labarin cewa dai ni na musulunta. Ya ce, ka yi mi? Ya ce, na musulunta. Bai maida mishi magana ba, sai da ya liƙe ƙofa, yana liƙewa sai ya fara zaginsa, yana ta zagin Umar, yana ta zagin Umar. Don me yasa bai gai a bakinsa ba? Don tsoron kada ya gami masa me yake da suna mai yau da shi ne, kenan sai yasa bai gaya masa ba a zahiri. To kun ga anan muhallu shahid, Umar da kansa da ya tashi neman waye ne kowa kiyaya da manzon Allah, sai ce Abu Jahal. To wannan yaran suka ce, mun ji an ce yana kiyaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun shi yasa muke so ka nuna mana shi. Sai Abdurrahman bin Auf, suna cikin wannan magana, sai ce, gashi nan wancan tsohon da kuke gani to shine Abu Jahal. suka yi cikin Abu Jahal suka yi cikin Abu Jahal ba su gushe ba har sai da suka kashe Abu Jahal bayan sun kashe shi suka rugo kowa na zuwa yana fada manzo Allah Mu'az ya zo ce ya manzo Allah na kashe Abu Jahal Mu'awaz ya ce ya manzo Allah ni na kashe sa ana gogoro ni na kashe sa ne ni na kashe sa sai manzo Allah dan ya raba gardama ya ce ku nuno min takobin ku kowa sai ya zaro takobin shi da ya kalle takobin dibi takobin wannan Mu'az ya dibi takobin Mu'awaz sai ya ce ku dukan ku ne ku kashe shi saran ku ya kashe shi a lokaci guda kungo wannan matasa me yake nuna muna kishin su da addini san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jarumtar su yara sai a ce ma yaro to kai koyi da irin wa'annan to haka ake kina a koya ma yara a me kike suna jarumta ta hanyar kissoshi da labarai na magabata har yanzu muna iya mulike da labarin Rafi da Samura su ma suna ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tun suna yara suke kwadayin su tai a wajen jihadi suna ɗan shekara 12 suka zo akan atai da su a wajen jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sun yi karanta a maida su sai anan sai aka ce manzo Allah ai Rafi gwani ne a wajen halbi da haka zai iya amfani su sai a wajen yaki kuma gashi kun ga suna kuka dan saboda an ce su koma sai manzo Allah ya ce to ba matsala a zo da Rafi tunda shi gwani ne a wajen yaki zai amfane mu sai Samura yace ya manzo Allah ni nake kada Rafi hada muku kowa a gani in ban kada shi ba in shi ya iya halbi ni kuma na iya kokowa na iya kada katta aka ce to a hada su kokowa aka hada su kokowa ko ya dauki Rafi ya tsule sai aka ce to ku shi ku duka aje da ku a wajen yaki wancan aka je da shi a wajen yaki dan me dan iya halbin sa Rafi kenan wannan kuma aka je da shi a wajen yaki dan saboda me dan saboda karhin sa na iya kokowa shine Samura kun gani wannan duka ana ba yara wannan labarin kuma dukkan suna a yara a wannan lokacin ba su ci in shekara 12 ba 13 wannan ana ba su labarin irin su Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas irin su Mus'ab bin Umair da abin da ya kama da haka kina wannan duka yana taimaka a wajen gina ruhin yara sai mu zo a tarbiya wanda take ita ce ta karshe shine at-tarbiya al-khulqiyya ma'ana shine tarbiya ta dabi'a wannan shi ma yana da bangare yana da muhimmanci sosai abinda yasa na kawo ta a karshe dan saboda muhimmancin ta ita tarbiya ruhiyya abu ne wanda zai taimaka mutum a lahira mafi girman amfanin sa shine zaka same sa a lahira ruhi ita kuma tarbiya khulqiyya ita ce abu ne wanda ya shafi bangaruka guda biyu da duniya da lahira ɗabi'u suna da muhimmanci a cikin al'umma sosai wanda ɗaya daga cikin masu hikima yana bayani yana waki akan ɗabi'u sai yake cewa idza lam tattasi akhlaqu qaumin tadiqu lahum fasihatul biladi idan ya kasance a cikin al'umma babu ɗabi'u masu kyau to dukkanin yalwal wannan garin zai takure su ma'ana duk da a ce Allah ya turo muku arziki na komi da komai idan ya kasance al'umman da ke da wannan arzikin ba sa da ɗabi'u masu kyau to ba za su ji daɗin wannan arzikin ba dan me yasa ɗabi'ar wancan ta handama ɗabi'ar wancan ta zalunci ɗabi'ar wancan ta kisa ɗabi'ar wancan ta yaudara ɗabi'ar wancan ta kaza ta hana wancan ya ji daɗin dukiyar sa kana kwana mai kuɗi yana kwana yana tsoron a zo a kashe sa a kwashe dukiya mai ƴan mata yana kwana a zo a halaka sa a murkushe ƴaƴansa a yi zina da su yana balaguro yana tsoron a cikin wannan balaguro ƴan kidnappers su kama sa yana kasuwanci yana tsoron a zo a danhware sa a cikin wannan kasuwancin kinan wannan shine kinan ɗabi'u suna da muhimmanci sosai a cikin al'umma wai a nan duniya ma kinan duk wanda yake da ɗabi'u mai kyau zaka ga mutane suna son sa to karawa da karau muhimmancin su kuma a lahira an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma aktharu ma yudkhilu an-nasu al-janna me mafi yawan abin da yake yawan sa mutane aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqwallahi wa husnul khulq tsoron Allah da kyakkyawan dabi'u a wani hadisi yake cewa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasunukum akhlaqa lalle mafi soyuwa a wajena daga cikin ku wanda na hiso daga cikin ku wanda suka hi kusa da ni a ranar tashin alkiyama su ne wanda suka yi ku kyaukyawan ɗabi'u. Ka ji wancan hadisin, mafi yawan abin da ke sa mutane aljanna mai tsoron Allah da mai da kyaukyawan ɗabi'u. Kisa za ku ga a cikin komai na addini mai Allah yake umarni, mai manzo Allah yake umarni, addini mai kyaukyawan. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, a wajen aure ma addini da ɗabi'u ake kallo, a wajen abota ma addini da ɗabi'u ake kallo. Wannan sai nuna mahimmancin ɗabi'u a duniyar mutum da kuma a lahirarsa. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata da ake cewa Abu Darda ya tashi wata ran da dare yana sallah, yana sallah, yana addu'a, yana kuka a cikin wannan sallar. A cikin sallar ba abin da yake maimaitawa na addu'a in ba wannan addu'ar ba. Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi, ya Allah kamar yanda ka kyautata halitta ta to ka kyautata ɗabi'una. Wannan kawai yake maimaitawa. Matarsa ta yi mamaki. Sahiya ta waye ta ce masa, ma kana du'a'uka mundu al-laila illa fi husnul khulq, da daraba addu'ar da kake in ba kawai kyaukyawan ɗabi'u ba, Allah ya baka kyaukyawan ɗabi'u, baka roki, baka ce Allah ya baka aljanna ba, baka ce Allah ya baka ilimi, baka ce Allah ya baka kaza, Allah ya baka kaza ba. Sai ce amma alimti anna al-abda la yuhsinu khuluquhu hatta yuhsinuhu khulu hatta yudkhiluhu husnul khuluquhu al-janna. Shin biki san da cewa mutun yakan iya ya kyautata ɗabi'unsa har sai ya kai kyaukyawan ɗabi'un nan ya san ya sa a aljanna kishiyarsa? Biki san da cewa mutun zai ta munanta ɗabi'unsa ba har ya kai ga mummunan ɗabi'un nan ya kai shiga mi, ya kai shiga shiga wuta? Sai ya nuna mata da mi shiga aljannar mutun ta danganci mi, ta danganci ɗabi'unsa. Ashi wannan hadisan sun isa kawai su nuna muna mahimmancin kyaukyawan ɗabi'u a cikin al'umma. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, an turo ni ne dan saboda in cika kyaukyawan ɗabi'u, in koya ma al'umma kyaukyawan ɗabi'u, in hutar da su daga duhu na mummunan ɗabi'u zuwa ga haske na kyaukyawan ɗabi'u. Shi yasa malamai suke cewa al-dinu husn al-islamu husnul khulq, musulunci gaba ɗayansa shine me, shine kyaukyawan ɗabi'u. Da haka kenan wannan kyaukyawan ɗabi'un sun cancanci a ce mun zage damtse wajen ganin mun koyar da ƴaƴanmu wannan kyaukyawan ɗabi'u, mun koyar da kanmu a farko, mun koyar da ƴaƴanmu. Wannan shine kenan, wannan shi zai sa su amfane mu a duniya kuma sannan su amfane mu a lahira. Allah ka ba mu ikon yin haka. Kenan anan za mu ga me yake da suna wasu daga cikin hanyoyin da za mu bi don saboda koya ma ƴaƴanmu kyaukyawan ɗabi'u. Daga cikin hanyoyin da zamu wajen koya ma ƴaƴanmu kyaukyawan ɗabi'u shine iltizamul qudwati amamahu, shine mu mu kasance abun koyi ga yaron, ba za mu yi ƙarya ba a gabansa, alhali kun mun ce masa ƙarya haramun ce, ba za mu yi zagi ba a gabansa, alhali mun ce masa zagi bai dace ba, ba za mu la'anci mutane a gabansa ba, alhali kun mun ce mutane la'anta ba ta dace ba, ba za mu sha taba a wansa ba, alhali mun ce shan taba bai dace ba. Kenan duk abin da ka koya ma yaranka, ka nuna ma yaranka cewa mummunan ɗabi'a ne, bai dace ba, to kai ma bai dace kai ba. Don idan kai kai ya nuna akwai tumka da warwara ne, wannan ba zai yi tasiri a cikin mi ba, a cikin yarwari, a cikin rayuwar yaro. Ashe in muna so mu gyara ɗabi'un ɗiyanmu, na farko mu ya kamata a ce mun gyara me, mun gyara ɗabi'unmu. Wannan shine kenan. Domin Hausawa yake cewa inda saniyar gaba ta sha nan ta baya za ta sha. Na gaba shine shi yasa idan ba ku manta ba a darasin da muka yi a gaba, na taɓa ku me yake da suna labarin wani ɗawi su kamar wani malami ne yake nuna mana mahimmancin me yake da suna rayuwar uba ga yara. Yake cewa mashattawusu yawman bi'wijajin faqallada mishyatahu banuhu faqala alama takhtaluna qalu بدأت بها فنحن مقلدوه فخالف سيرك المعوج إن اعتدلت معدلوه. Idan wata dawu su ne ke tahiya yana takama, sai diyansa suka biyo baya su ma suna takama, sai ce lahiya kuke takama, ku ne tahiya kuna wannan takama kaza da kaza. Yake musu to mun ga kai shi yasa muka yi abin da kai shi za mu yi, in kana so mu gyara tahiya to kai ma ka gyara taka tahiya. Sai malami yake cewa wayan sha'una shi'ul fitiyanu fina ala ma kana awwadahu banuhu, kowanne yaro yana tashi ne akan abun da ma'aifinsa ya koyar da shi. Wa ma dana alfata bihijal walakin yu'allimuhu tadayyun aqrabuhu, duk yaron da kaga ya taso da kyakkyawan dabi'u, ya taso da addini, to makusantansa ne suka koyar da shi, ba wai hankalinsa bane yasa yake wannan. Kiyan dole mu sai mun kasance madubi gawa ga ƴaƴanmu, mu kasance abinda muke fatan ƴaƴanmu su kasance. Na gaba shine at-ta'awudu ala khulqir rahma, koyar da yaro ɗabi'a ta rahama, yaro ya taso mai tausayi daga dabbobi da abin da ya kama da haka, irin karanta mishi hadisai na ar-ruhama'u yarhamuhumur ruhaman, masu tausayi to mai rahama yana jin rahamar, yana jin tausayin su. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku ji tausayin wanda suke a ƙasa, wanda yake a sama Allah zai yi tausayin ku. Nan yara ana koya musu wannan me yake da suna man la yarham la yurham, duk wanda baya tausayi ba a tausayin sa. Kenan yaro ya taso da tausayi, ɗabi'a ce mai kyau. Na gaba shine at-ta'awudu al-ta'awuni, koya ma yaro taimako, ana koya ma yaro taimaka ma wasu. Kaman ana aikin gida a ce masa to zo kai ma ga naka aiki, kai aiki kaza. Kenan ya zama to yaro ana koya masa sannu-sannu, shi ma ya tashi da wannan ɗabi'a ta taimakakeniya. Na gaba shine at-ta'awudu ala shaja'a, shine koya ma yaro jarumta. Daga cikin wannan hanyoyin koya ma yaro irin wasanni na gudagude, ko kuma koya ma yaro haɗiye hushi, domin kun san haɗiye hushi shi ma jarumta ce. Shi yasa manzo Allah ce laysa ash-shadidu bisur'a innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, ba shi bane mai ƙarhi mai saurin kada mutane. Mai ƙarhi shi ne wanda yake mallakar kansa a lokacin da ya hushi. Lokacin da yaro ya hushi a koya masa yin haƙuri, to wannan zai sa ya tashi da mi da wannan ɗabi'ar ta ba duk in an yi masa bai ce shi dole sai ya rama. Na gaba shi ne at-ta'awudu ala sidq, koya ma yaro, yaro saba ma yaro yi faɗin gaskiya, a riƙa jan kunnansa daga yin ƙarya. Kada ka yi ƙarya, ƙarya ba ɗabi'an mutanen kirki ba ce. Misali, ya zo a makaranta, malamin makaranta ya tambaye sa ya yi ƙarya, sai a ce kada ka yi ƙarya, ka faɗi gaskiya. Wannan shi zai sa yaro ya tashi da ɗabi'a ta gaskiya. Dukkanin ku wanda ya tashi da ɗabi'a ta gaskiya, ya rayuwar shi za ta yi albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktabu 'inda Allah kadhaban. Ƙarya tana sa mutun ya zamanto fajiri, mutunan banza. Idan mutun ya zamanto mutunan banza, ko yana sa ya zamanto dan wuta. Mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, face an rubuta shi a wajen Allah daga cikin maƙaryata. Ana karanta ma yaro wannan hadisin, kana so a rubuta ka a wajen Allah daga cikin maƙaryata, ya ce a'a. To kaji kun manzo Allah ya ce wa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila anna ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Gaskiya, faɗin gaskiya yana sa mutum ya zamanto mutunan kirki. Idan mutum ya zamanto mutunan kirki, wannan zai sa ya samu aljanna. Baka son aljanna? Ina son aljanna. To kai gaskiya, kaji kun manzo Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana faɗin gaskiya, face an sa shi a wajen Allah daga cikin masu gaskiya. Baka so a sanya ka a wajen Allah masu cikin masu gaskiya? Ina so. Da siyasa ana koya ma yaro, domin akwai yaron da mafi yawanci yara suna tasowa da ɗabi'a ta ƙarya tun suna ƴan ƙanana ne. Kuma wallahi da yawa daga cikin yara suna koyan ƙarya daga iyayensu. An turo kai uwar kananan, je ka ce babun nan, kuma yaro yana ganin ki faga kina. An gane ko? In gani irin yaro mai alkhairi ne sai ce ta ce in ce babu ta nan. An gane ko? To kun ga wannan duka yara bai kamata a ce ba kuna sa yara a cikin ƙaryarku. Wannan sai ku ɗauki haƙƙin yara. Kaga yaro ya tashi sai ya kara ƙarya. Ƙarya irin wanda ma shi ya san da cewa za a gane cewa ƙarya ne, amma sai ya mike suna. Yasa zaka ga mutun ya tashi mai addini da ilimi wani addini, amma wallahi ya shirga maka ƙarya ba komai bane. Me ya sa wannan? Ƙaryar ta zamanto ɗabi'arsa. Ta zamanto ɗabi'arsa. To kun ga wannan mike suna, iyayensa sun ɗauki alhakinsa. duk da wannan ba uzuri bane kace a hakka tashi da ita a zaka kokari ka mike suna ka raba kanka da wannan dabi'an ne wannan shine kenan na gaba shine at-ta'awudu 'ala al-amana koya ma yaro amana ya rike amana ta wace hanya ta hanyar koya ma yaro rishin yada sirri an gaya maka wata magana wadda ba a so kowa ji kada ka gaya ma kowa koya ma yaro in an bashi ajiyar wani abu ya mayar da shi zai tashi da dabi'a ta amana koya ma yaro in ya sayi wani abu a wajen mai sayar da kaya aka yi mishi zure aka kara mishi kudi ya mayar da wannan gani da yaya daga cikin yara suna tashi da wannan dabi'a ta danhara dan me yasa sun saba in aka sayar da musu abu aka yi musu zura aka kara musu ba su maidawa kinin su tashi da cin zalum su ci haƙin wani ba komai bane kinin yaro ya so an yi mishi zura an kara mishi a ce shi ka maida wannan ka gaya mishi yayi zure ban mantawa min babi tasliya a can gida lokacin da muka tashi akwai wani mutum babban shago ke gare shi to sai dai kudin ne suka kai har suka sami shi wani dan tabin hankali hakan ka shi idan ya zura maka kudi kamar ya dami shi kace kai kai zura kuma haka yake yana yawan zura wa mutane kudi idan ka zura mishi kudi kamar ya dami shi kace kai zura sai ya amshi kudin yace tai matsu yace arziki na bin ka kana tsere masa an gane ko ka mai da masa zura da ya maka marmako in ka mai da mishi gode ana gode a mi zai ce maka hada ma zai maka kai tai can matsu yace arziki na bin ka kana tsere masa tare da cewa kuma yami ya amshe kudin to kun ga wannan zamu iya cewa yana taimaka mutane a wajen me a wajen zalunci domin haƙƙin ka ne aka maido maka to kai kuma wannan ba zai saba kace a tunda in an maida mishi zagin ma mutun ne kawai zai kenan bazan maida ba dole sai ka maida mishi haƙƙin sa domin wannan an san da cewa tabin hankali ne ya sami shi wannan kenan la yu'tabar bidhalika la yu'tadu bidhalik insha Allah sai idan shi yace duk wanda nayi mazure ya taina ya himi shi to wannan kuma kun gani bikin suna wannan shine kiran kenan koya ma yaro amana ta wannan hanyoyin da muka bada yana daga cikin hanyar koya ma yaro amana shine hana mishi lekon abinda ba a bashi damar ya leka ba kamar lekon gidan mutane da yaro na iya tashi da wannan ko kuma ya ga wani abu zai zo ya ce sai ya buda ya ga mai ciki duk wannan kun ga ba dabi'a bace ta kwarai wannan shine kenan na gaba shine mai yake da suna at-ta'awudu 'ala al-haya koya ma yaro kumiya tana da muhimmanci sosai ga rayuwar musulmi musamman ma ga rayuwar mace da namiji gaba ɗayan su ana son kumiya ga tare da su manzo Allah ce al-haya'u min al-iman al-haya'u shu'batun min al-iman ita kumiya wani yanki ce mai zaman kansa a cikin imani malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma adrakahu an-nasu min kalamin an-nubuwati al-ula fa in lam tastahi fasna ma shi'ta duk wanda baya jin kumiya ko idan baka jin kumiya to ka aikata abin da kake so ma'ana marar kumiya shine yake yin abin da yake so ba tare da mi ba tare da me yake da suna hani ba kin rishin kumiya yana ɗaya daga cikin rishin imani to yana daga cikin rishin kumiya shine yawan zage-zage da yawan fadin magana wadda bata dace ba wadda bata da kan gado ina akoya ma yaro rishin yawan zage-zage wanda kuma za ku gani yana so zaman to ruwan dare ga duniya wai a cikin wannan kasar tamu attama akwai wasu al'umma wasu gari wanda su takamar su shine zagi wanda ni ga nau ne ba ji yau ba a jami'a mun saba kowace shekara ana yin lokacin muna jami'a ana yin abinda ake cewa laida taqafiyya kowace al'umma za su zo kowane gari za su zo da al'adunsu su nuna al'adunsu to akwai wani gari wanda ya shahara duk shekara daga cikin al'adunsu in sun zo da su ne zagi idan suka zo wata shekara su zo da takkai wasu shekara su zo da kaza amma dai a cikin al'ada sai an nuna zagi in suka zo suna wannan al'ada to duk wanda a wannan wurin sai an zage sa a kira wane ubanka yayi kaza subhanallah da irin zagi wanda yake suna bani ma iya fadin su musu duk a wurin su su'adi a wurin su duk ba komai bane to kuma wannan bai dace ba kuma kaga mutum da dagaggen wando da siffa ta mutunan kirki siffa ta kamala amma zai iya hiddo zagi mumunan zagi yayi wanda hadisi manzo Allah hadisi ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا manzo Allah bai kasance mai alfasha ba kuma mai yada alfasha mai fadin alfasha dan wannan bai dace ba manzo Allah ce min al-kaba'ir na daga cikin manyan zunubai mutun ya zagi ma'aifiyarsa ko ya zagi ma'aifinsa ta wace hanya ka zagi nasa shi ma ya zagi naka kenan wannan shine zagi ba tarbiya ba ce wanda ya kamata a ce dan musulmi yana yi ana nuna min lokaci yayi Allah ya kai mu sati na gaba insha Allah zamu dora daga inda muka dakata ina tsammani wannan shine darasi mu bi mana karshe inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi